daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60 25 da kuma 16 abinnin yayin da ke jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwandi sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka muna nan kodin shi a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa an samu barkewar cutar amai da gudawa wasu kananan hukumomin jihar Kano inda har mutum biyu suka rasa rayukansu to ko waɗannan matakai hukumomin jihar ke dauka domin dakile wannan cuta
kan dauki matakai daban-daban na farko abubuwa da suka shafi wayar da kan mutane su guji yin bayan gida da sauransu ko ina a barkatai kuma an sai magunguna an rarraba asibitoci
sannan hukumar kula da alhazan Najeriya ta saka ranar da za a fara jigilar alhazan kasar domin zuwa kasa mai tsarki za a ji karin bayani muna kuma tafi da shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta gabatar Mahmud Lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Ibrahim Kalmasi Garba wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya Assalamu alaikum wa saurari ga labaran.
Wani dan ninkayar kundumbalar kasar Thailand ya mutu saboda karancin iskar shaka ta oxygen a cigaba da kokarin da ake na ceto yara 12 da kocin su na wasan kwallon kafa waɗanda suka makale cikin wani wagegen kogo mai zurfi dake arewacin Thailand a cewar wani jami'i a yau dinnan Juma'a. Samuel Ponan, wani tsohon dan kundumbalar sojojin ruwan Thailand ya mutu da daren jiya Alhamis. Bayan da ya shiga cikin kogon dan ya girki tukwane masu kunshe da iskar shaka ta oxygen alawalin da ake kyautata zaton mutanen da suka makale za su bi yayin kubutar da su to amma kash sai shi din kansa iskar shakar sa ta kare akan hanyar sa ta fitowa mutuwar ta sa wace ita ce mutuwa ta farko tun bayan da aka fara aikin ceton kimanin makonni 2 da suka gabata na nuni da irin sarkakiyar da ke tattare da kokarin zakulo mutanen ta wannan hanya a wannan kogo mai cike da ruwa. Jami'an gwamnatin Amurka na ta kokarin ba da tabbaci ga sauran kasashen yammacin duniya cewa shugaba Donald Trump zai jaddada kudirin Amurka na tunkarar Russia a babban taron NATO na gaba da kuma ganawar da zai yi da shugaban Russia Vladimir Putin. Shugabannin da za su halarci babban taron na NATO za su yanke shawara ta ƙara ƙaimi da kuma madakan tsaro don taka marasha birki a yunkurinta na kawo rarrabuwa tsakanin ƙasashenmu masu bin tafarkin demokaradiyya da kuma saba ma yarjejeniyar da aka cimma kan matsakaicin makamin nukiliya INF a taƙaice a cewar wakilin Amurka na dindindin a ƙungiyar ta NATO Kai Bale a hirarsa ta wayar tarho da manema labarai na fadar White House a jiya Alhamis. Kwanan nan Trump ya aika da wasu wasiƙu masu kakkausar lafazi ga shugabannin ƙasashen da ke cikin ƙungiyar ta NATO da dama ciki har da Belgium da Canada da Jamus da Norway inda ya gargaɗe su kan gajiya da hakuri da Amurka ke yi kan rashin biyan nasu kasan kuɗaɗen gudanar da harkokin tabbatar da tsaro a ƙarƙashin NATO. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Alhamis ya tafi Koriya ta Arewa don ci gaba da tattaunawa kan batun kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa a daidai lokacin da ake samun rahotannin sirri daga Amurka masu nuna cewa shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un na ci gaba da haɓaka makaman nukiliyar sa. Pompeo wanda shugaba Donald Trump ya dora wa alhakin saka ido kan aiwatar da alkawarin da Kim ya yi watan jiya a ganawar su a Singapore cewa zai dakatar da shirin sa na nukiliya a yankin ruwan Koriya ana kyautata zaton zai isa Koriya ta Arewar a yau dinnan Juma'a don tattaunawa ta tsawon kwanaki 2 wannan ita ce karo na 3 a wannan shekarar da Pompeo zai ziyarci Koriya ta Arewa kuma karo na farko da zai kwana a kasar to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Pakistan ta taka muhimmiyar rawa a yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a watan jiya tsakanin Afghanistan da Taliban da zammar tabbatar da cewa mutanen kasar sun gudanar da bukukuwan karamar sallah ta Eid al-Fitr a cikin kwanciyar hankali. wannan ya dade inganta dangantakar Pakistan da Afghanistan wadda ta yi tsami na kusan tsawon shekaru biyu lokacin da aka bada sanarwar tsagaita wutar sai wasu mayakan Taliban suka nufi cikin birane da dama daga cikin su suka yi ta daukar hotuna da mutanen unguwa Magajin garin London ya amince da bukatar wasu masu zanga-zanga ta su saki wani balambalan mai siffar shugaban Amurka Donald Trump a fusace saye da kamfai tamkar dan Bombay yayin da shugaban Amurka zai ziyarci London babban birnin kasar Burtaniya. Balambalan din mai tsawon mita 6 zai bi ta kan gidan Majalisar Dokokin Burtaniya da misalin karfe 9:30 na safi a gogon yankin a ranar 13 ga watan Yuli da za a yi zanga-zangar. Magajin garin na goyon bayan zanga-zangar lumana tare kuma da sanin cewa hakan na iya haifar da wani abu daban a cewar ofishin magajin garin na London Sadiq Khan a jiya Alhamis. Gidajen jarida a fadin Amurka sun yi tsit na tsawon minti guda da yammacin jiya Alhamis don tunawa da 'yan jarida biyar na Annapolis jihar Maryland da aka kashe a makon jiya. Su ma manema labarai a muryar Amurka da ke Washington DC sun miƙe tsaye jikin teburinsu kuma an daina jin ƙarar dangwale-dangwalen kwamfutoci da muryoyin akwatunan talabijin da wayar salula da dai sauransu. Editoci a gidan jaridar Korea Journal a Louisville, jihar Kentucky, da kuma jaridar Virginian Pilot da ke Norfolk sun karanta sunayen 'yan jarida biyar ɗin.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya, ɗaruruwan mutane suka kamu da cutar amai da gudawa a huɗu daga cikin ƙananan hukumomin jihar 44, inda zuwa yanzu hukumomi suka tabbatar da mutuwar mutum biyu a ƙaramar hukumar garin Malam bayan da fiye da mutane 60 suka kamu da cutar a wani ƙauye. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kori ya aiko mana.
Tun kimanin makonni biyu da suka gabata ne cutar ta ɓarke a wasu ƙananan hukumomi na jihar Kano. Waɗanda suka haɗa da Kura da garin Malam da Tudun Wada da kuma Wudulli.
Farko dai Tsugulo ta fara. Ta ce Tsugulo ina damun ta, aka sai mata magani ta je ta sha bai dai tsaya ba. Da gari iwaye aka ga dai abu ya ƙi cinyewa, to shine aka ɗauke ta aka kai ta asibiti. An je asibiti, asibitin Ciroma. Da aka je Ciroma da ita an sa mata ruwa leda ɗaya. Leda ɗaya ya ƙare, an sa ta biyu bata ƙare ba, Allah ya mata cikawa.
Malam Mustapha Sa'adi kenan yake bayyana yadda Margariya Habiba Mudawa ta kamu da cutar wadda a ƙarshe ta yi sanadiyar rayuwarta. Alhaji Nuhu Garba Mudawa wani magidanci ne da iyalansa suka kamu da wannan cuta ta amai da gudawa.
Na farko dai faruwar abin yaro na ne ƙarami ɗan kimanin shekara 8 ya fara kamuwa da amai da zafin jiki, muka tafi ƙaramin asibiti dispensary. Aka bashi magani ba mu samu sassauci ba har wayewar gari, to Allah ya sa kashin ya tsaya, amma har zuwa wayewar gari tun daga karfe 9 na magariba zuwa wayewar gari amai bai tsaya ba. To shine na ɗebe shi zuwa babban asibiti na Kura. Lokacin da aka ɗauke shi wasa ta rungume shi zuwa asibiti, ana zuwa ita ma sai ta kama a asibitin, ita ma sai aka sa musu ruwa. Allah ya taimaka, yanzu duk sun samu lafiya.
Baya ga ƙauyen Mudawa, su ma al'ummomin garuruwan Imawa da Ɗorawar Salau da Dumaji da kuma da Kasoye na fama da wannan cuta. Malam Hamis Sa'idu da ke zaman mai unguwar ƙauyen Mudawa ya yi ƙarin haske kan yanayin da al'ummar sa suka tsinci kai.
Aƙalla misali kamar daga cikin 10 za mu samu kaso gida 7, kaga kamar daga cikin 100 za mu samu 70 kenan, wanda dai abu yake shafa. Amma kuma cikin hukuncin Allah ana warkewa, saboda mutanen mu suna da kokarin zuwa asibiti. Tunda aka fara abin nan ni da iya sani na mutum biyu ne suka mutu, amma kuma aƙalla kamar mutum 60 an kai su asibiti sun warke sun samu lafiya.
Yanzu haka dai hukumar lafiya a matakin farko ta jihar Kano wadda ta tabbatar da barkewar cutar a sassan jihar ta ce tana ɗaukar matakai. Dr. Muhammad Nasir Mahmud shine sakataren zartarwa na hukumar.
Shekara muna samun wannan matsala ta amai da guda ta karu, to mun dauki matakai na gwamnati, an dauki matakai daban-daban. Na farko abubuwa da suka shafi wayar da kan mutane, mutane su guji yin bayan gida da sauransu ko ina a barkatai, kuma rijiyoyi a gina su yadda ya kamata. Mun yi taro da dukkan shugabannin Kano komi na jihar Kano, kuma ne daga cikin wanda aka tattauna yana cikin magana wannan ta lafiya, kuma an sai magunguna an rarraba asibitoci.
Bincike da ya nuna a galibin lokuta shan ruwa daga buɗaɗɗun rijiyoyin gargajiya da akan haka a gidaje a ƙauyuka da garuruwa daban-daban na daga cikin manyan hanyoyin kamuwa da cutar amai da gudawa a tsakanin al'umma. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki.
Allah kyauta. Hukumar Alhazan Najeriya ta ce ta kammala shirin fara jigilar alhazan bana, inda ta ce a wannan shekara an shimfiɗa wasu sabbin tsare-tsare. To, kowace rana za a fara jigilar alhazan, kuma da wace jiha za a fara? Ga Madina Dauda da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aika mana daga Abuja.
Hukumar Alhazai ta ce ranar 21 ga wannan wata da muke ciki ne za a fara jigilar alhazan Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki, kuma bana za a fara ne da jihar Kogi, waɗanda ake sa ran za su fara tashi daga filin jirgin Nnamdi Azikiwe da ke babban birnin tarayya Abuja. A wani taron masu ruwa da tsaki wanda shugaban hukumar Alhazan Barista Abdullahi Muktar ya jagoranta, an yi la'akari da wasu sabbin tsare-tsare kamar yadda ya bayyana.
Mun yi la'akari da sabon tsarin da gwamnatin Saudiya ta fito da shi na a gama sanin alhazai kafin ƙarshen watan Rajab, wanda mu ga al'ada mutane ma ba a tunanin tafiya aikin hajji sai bayan watan Ramadan. To, amma gwamnatin Saudiya ta bamu dama har zuwa ƙarshen watan Shawwal. Duk da haka mutanenmu suna da sanyin jiki wajen la'akari da wannan sabon canji.
Wani abu da ya fi ɗaukan hankali a taron shi ne batun adashin gata. Ga Abdullahi Muktar ya zayyana yadda za a yi.
To, domin magance wannan magana na canjin lokaci wanda gwamnatin Saudiya ta fito da shi, kuma ya yi daidai, domin in za ka marabci baki daga sassa daban-daban na duniya, yana da kyau ka san adadin mutanen da za ka marabta domin ka yi musu tattali. To, yanzu mun yanke cewa kowace hukuma alhazai ta jiha ta je ta buɗe asusu ta fara karɓan kuɗin mutane waɗanda suke son su tafi aikin hajji nan da shekara biyar, kuma mutanen nan za su iya biyan kuɗinsu kaɗan-kaɗan-kaɗan-kaɗan. A matsayi na gwamnatin tarayya, ana duba dokoki da za a ɗabbaƙar domin tabbatar da cewa waɗannan alhazan an tabbatar da cewa babu wanda ya cinye musu kujerarsu, kuma kuɗinsu an sanya shi a cikin kasuwanci na halal yadda za a iya samun riba, kuma ribar nan a baiwa shi ma alhaji. Ita ma gwamnati za ta samu fa'ida, shi ma alhaji zai samu fa'ida. Idan kuɗin alhaji ya kai daga ribarsa bai buƙatar ya cika komi, to sai amfani da ribarsa a cika masa kuɗin tafiya aikin hajji.
A bana an samu wani sabon tsari na ɗaukan hoton yatsun maniyyata tun daga gida Najeriya. Ga ƙarin bayani.
Ofishin jakadanci na Saudiya da ke Kano mun cimma fahimta da shi akan za su je kowace jiha har da jihar Borno domin su ɗauki hotunan yatsun hannun alhazansu.
Yaya jihohi ke shirye-shiryen aikin hajjin na bana? Shugaban ƙungiyar ciyamomin hukumar alhazai ta ƙasa, Abubakar Sarkin Fawa Dambo, ya yi ƙarin haske.
To, alhamdulillah, jihar Zamfara, hukuma aikin hajji ta jihar Zamfara da ke hukuma ce mai cin gashin kanta, tuni mun shirya tsaf don ganin an yi ma hidimin alhazai bakin Allah a dukkan shirye-shiryen da ya kamata. A ƙasa mai tsarki mun tanadar musu masaukai wadatattu, mun tanadar musu masu ciyar da su, mun an yi tanadi motocin sufuri da duk abin da ya kamata mu tanada. A ƙasa mai tsarki an tanade shi, kuma a nan gida Najeriya sansanin alhazai na jihar Zamfara shirye yake tsaf, kuma mun shirya da bankunan da zai ba maniyyata guzurinsu da kuma shirin sufurinsu zuwa hilin jirgin sarkin musulmi Abubakar da ke Sokoto, da kuma tanadin cikakken tsaro don ganin an kare lafiya da dukiyar maniyyata.
Hukumar Alhazan Najeriya ta ce kuɗin kujeran bana bata kai na bara ba saboda faduwar dalar Amurka a kasuwancin ji. Madina Dauda, sashin Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla yanzu agogo anan na cewa karfe 3 dare ne da minti 14. Mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. ana tare ne dai da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogona cewa karfe 3 da rini da minti 17 ga shirin kallabi
ya salamu
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yau shirin ya samu bakuncin wata matashiya mai wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Almajira Initiative. Mai kuma shafin Almajira a dandalin sada zumuncin Instagram inda take bayyana irin rawar da mata ke takawa a fannonin al'umma daban-daban. Da farko ta fara da dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Inde suna na Amina Nuruddin Abdulrahman da kin dadi. An haife ni ne a Katsina kuma ni a Katsina ce a Rasun Daɗi Katsina State. So an haife mu ne takwas a gidan mu fara karatu a Kaduna State. Da muka yi na primary ina na secondary ina a Niger State a wata makaranta ana kiran ta New Horizon. Da na gama secondary school ina 2005 kenan. Sannan sai na wuce ta makaranta a Lome a Togo ana kiran ta The Beauty School of Lome.
To
can ni na je nayi wata diploma ana kiran diploma international baccalaureate diploma bayan na gama ni na samu admission a wata makaranta a Sharjah United Arab Emirates a gidan dawlar Larabawa a can ni nayi degree ita amma communication amma
kuma na jarida ce ke
nayi borrowing as jarida ce
Allah sarki
a lokacin da nake karanta aikin jarida akwai ana kiran abin kaman minor shi dai ba degree bane amma dai kaman course kadan dauko daga wani fanni dan ka zurfafa iliminka a akan gender studies ko women studies ake kiran shi a makarantar tamu mun duba matsalolin da mata ke fuskanta a gurare da yawa a duniya da yanda aka magance su da yanda kai in kana kai ma zaka so ka zama aka ni fighting for women's rights kenan ko irin haka dai ana koya maka dai kasan ka ilmantar da kanka kai irin wannan fadin na kammala degree semester ta ta karshe ka so in gama sai nayi tunanin da wannan women's studies din da nake kala sa mani interest sai akan matsalolin mata balle ni ma daga inda nake arewa arewacin Najeriya
wata kan sai kika yi sha'awa ki duba irin matsalolin da mata ke fuskanta kenan
yawa a nan arewacin Najeriya ba sai nayi tunanin cewa to ai zan karanta da dinga dai duba abubuwa a yanar gizo ina research abubuwan da zan karanta da ina neman masters a lokacin sai na tuna sai na ga wani course ana kiran shi international non governmental organization
to
shi wannan course din sai na tunanin cewa ai in na karanta wannan abin mai yiwuwa zai ma hada da irin international ngoyin na haka UN UN women da haka dai wanda suke kula da tallafawa harkokin mata sannan ni ma kuma wata rana haɗu da kawani ma NGO din ina harkokin mata haka da yanda za a tallafa da abubuwa haka to sai na apply wannan course din cikin ikon Allah kuma na samu admission kafin in gama ita degree din tawa ina final semester sai na samu admission to bayan na kammala degree din
to da kika kammala bautar ƙasa yanzu kuma sai kika fara aiki ko sana'a ko ko me kike yi a yanzu haka
da na kammala wannan bautar ƙasa ma sai a lokacin sai ne aure sai muka koma can Lagos da mijina shekara sun hudu zuwa biyar da ta wuce kenan bayan na je sai na samu aiki a can na samu aiki shi ma kamar ɗan NGO ne amma shi suna yin shi kamar online inda za a taimaki mutane a turo da kuɗi ka haɗa mutane da masu buƙata mu ne za mu tabbatar da cewa NGO ɗin wannan buƙata da suke da ita ta ƙwarai ce kamar ko gina gidan marayu ko gyara haka ko wani abu haka.
To.
Sai na dawo Kaduna kuma. To a Kaduna ne da na dawo na samu aiki da ministry ma'aikatan raya karkara. Da rural and community development. Gab da na fara aiki da su ne sai na buɗe fejin Almajira March. To na fara fejin a hankali dai in yi research in nemo mata in rubuta profile ɗinsu in sa hotonsu haka a hankali dai a hankali dai. Ina aiki ina kuma wannan shi abin Almajiran kawai sai e followers din na mabiyan page a Instagram suna ta karuwa suna ta karuwa
shi wannan page naki na Almajira da kika bude a Instagram wanda yake nuna irin matan da suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban me yasa miki sha'awar ki bude wannan page
yau wato kin ga na dai farko wannan gender studies no minor da ta dauka a wurin da yake kara buɗa mai ido akan harkokin da ke da mata shi na jiya so samu wani wuri da lallai fara mu ba ba ta mutar irin matsalolin da ba wai ake tallafawa ba ko kuma ma wai lallai ma ake bashi wani attention sosai sana akwai kuma wata sa'a kamar lokaci da aiki Lagos an ga ai ai wata ina zuwa office ina zuwa aiki haka sai ki ga nan kamar mu a Arewacin Nigeria dama ashe matan ne ashe suna da haƙi aiki suna mu kallon kamar koma baya na mana kallon kamar gidaje ba haka kike da illa iyaka sai aure to na uku kuma kin ga ɗan matan mu da yawa a Instagram sai azo social media ba wani abun karuwa ke yi ba kawai dai fashion ne
Masu sauraro a nan za mu da sa'aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Amina Nuruddin Abdulrahman, baƙuwar tamu da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Amurka.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken wanda ake zargi da harbin kan mai uwa da wabi a kamfanin jaridar Gazette. Ane masa kallon dan bawaron mu kuma mai saurin fushi wanda ke da matsanancin riko da waɗanda suka yi masa ba daidai ba. Labarin ya ci gaba da cewa mutumin ya kwashe shekaru masu yawa yana cin zarafin mutane game da barazana da munanan ɗabi'u. Akwai alamu da yawa da suka nuna halayyarsa na iya zama mummunan tashin hankali ciki har da maimaita barazanar kashe 'yan jaridu. Duk da haka hukuma ba ta ɗauki batun da gaske ba. Kalaman Jared Ramos dai da yake yi a yanar gizo da irin mu'amalolinsa kaɗai ya kamata a ce sun yi nuni da irin yadda yake tunani, kuma a ce an ɗauki ƙwaƙwaran mataki a kansa. Daga kan waɗanda suka ɗauke shi aiki zuwa kan jami'an 'yan sanda har ma da na kotu. A yanzu haka dai ana tuhumar Ramos da laifin kisan mutane biyar a kamfanin jaridar da ke Maryland a satin da ya gabata. Sai mu leƙa jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari matakin Scott Ruge ya sauka daga kan mukaminsa na mai jagorancin hukumar da ke kula da dokokin muhalli sakamakon saba ƙa'idojin aiki da kuma rikice-rikice akan gudanarwa. Labarin ya ci gaba da cewa Scott Ruge tsohon Attorney General na Oklahoma wanda ya dage tsayin daka ganin shugaba Trump ya cika alƙawuransa kan hukumar dokokin kare muhalli ya sauka daga kan mukaminsa a jiya Alhamis bayan rikice-rikice da suka biyo bayan sa ɗaya bayan ɗaya waɗanda suka hada da saba dokokin aiki da almubazzaranci tare da rikicin yanke hukunci wajen tafiyar da ayyuka waɗanda lamura suka zaizaye kafar amintaccen na shugaban ƙasa daga kan mukaminsa. Kaurin sunan da Fritz ke da shi na rashin iya bakinsa kan warware dokoki da goyon bayan da shugaban ƙasa ya bashi sun sa shi yayi wa ƙa'idojin aiki hawan ƙawara wanda hakan ya jefa shi cikin rikice-rikice a 'yan watannin nan, ciki har da batu akan kuɗin harajin talakawa wajen biyan maƙudan kuɗaɗe don yin tafiya ta ƙasaita game da rangwamen kuɗin hayar gida a Washington DC da wani mai neman alfarmar 'yan siyasa ya yi masa, kai har ma da kashe kuɗi wuri na gugar wuri dala Amurka 43,000 wajen saka abin kare jin magana na tarho a ofishinsa. Sai mu leƙa jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken har yanzu akwai kimanin yara 300,000 'ya'yan baƙin haure da aka raba su da iyayensu, dari daga cikinsu 'yan ƙasa da shekaru 5 ne. Labarin ya ci gaba da cewa na babban jami'in gwamnatin Trump ya bayyana cewa kwanaki 5 kafin gwamnatin ta tilasta ba da lokacin da za a haɗa baƙin da 'ya'yansu waɗanda aka raba su da su bayan sun tsallaka iyakar Amurka da ke arewa. Jami'an kan iyaka na ci gaba da aiki babu ƙaƙƙautawa wanda ya haɗa su da ɗaruruwan ma'aikatan gwamnatin tarayya don ganin an haɗa iyalan wuri guda. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu zama lafiya.
Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Adamawa bisa ga dukkanin alamu gangar siyasa ta kadan. Domin mun fara ganin manya sun yi kwamba sun canza sheka daga jam'iyya mai mulki ta APC zuwa wata jam'iyya da ake ce mata ADC. To Allah ya sa ana yi ne don kishin ƙasa.
Assalamu alaikum, ni ne Umar Hassan Tankuri Katsina bakin KTTV ba tsara road. Gaskiya saboda Allah mu dai Katsina ta tsakiya mun yi sa'ar sanata. Sanata Umar Inzarage Kurfi. Yayi aiki ya tallafa ma bayan Allah shine asibiti shine wutar lantarki
mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kimba mai kujeru bayan nan a yau shine kan magana sabuwar APC da ta balle daga APC to ya kamata irin haka ya rika faruwa domin su Allah su ga sai ni sa ba sa bin kira.
To yanzu kuma sai labarai a takeice. A takaice, wani dan dinkayar kundumbalar kasar Thailand ya mutu saboda karancin iskar shaka ta oxygen a ci gaba da kokarin da ake na ceto yara 12 da kocin su na wasan kwallon kafa waɗanda suka makale cikin wani wagegen kogo mai zurfin gaske dake arewacin Thailand a cewar wani jami'i a yau dinnan Juma'a. Jami'an gwamnatin Amurka na ta kokarin ba da tabbaci ga sauran kasashen yammacin duniya cewa shugaba Donald Trump zai jaddada kudirin Amurka na tunkarar Russia a babban taron NATO da kuma ganawar da za a yi tsakaninsa da shugaba Vladimir Putin. Shugabannin da za su halarci babban taron na NATO za su yanke shawara ta ƙara ƙaimi kan yadda za su fuskanci batun tsaro. To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato uku kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikinmu in Allah ya yarda da wasu sabbin rahotanni. Kada manta idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da labarai cikin hotuna da bidiyo za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tani gabatarwa da kuma Solomon Abo da ya haɗa shirin, sai injinin mu John Ellison. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC.